Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yankin nahiyar Turai ya wuce China a matsayin wanda cutar coronavirus ta fi addaba a duniya. A jiya Juma'a, shugaban hukumar Tedros Ghebreyesus ya faɗa manema labarai a birnin Geneva cewa ana ci gaba da samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum sama da abin da aka gani a China a lokacin da cutar take tashan bazuwa a China. Ƙasar Italiya ta bayyana a jiya Juma'a cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da mutum 2,500 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, abin da ya kai jimillar masu ɗauke da cutar a ƙasar zuwa 17,660. Duk da cewa Burtaniya ba ta cikin ƙasashen da shugaba Trump ya haramta wa shiga Amurka, akwai ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar a ƙasar da ma Ireland, lamarin da ya sa Prime Minister Boris Johnson ya ce yace ya zama dole na faɗa al'ummar Burtaniya gaskiya. Iyalai da dama za su rasa masoyansu tun kafin wa'adinsu ya yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar cutar ta coronavirus a ƙasar, matakin da zai buɗe hanyar samar da kuɗaɗe ga jihohi da biranen ƙasar domin yaƙar wannan annoba. A jiya Juma'a, yayin wani taron manema labarai da aka watsa kai tsaye ta kafar talabijin a fadar White House, Trump ya ce Amurka za ta shawo kan wannan barazana. Shugaba Trump, wanda a baya ya taɓa ayyana dokar ta ɓaci har sau biyar, na fuskantar matsin lamba a 'yan kwanakin nan, musamman ma daga 'yan Democrat waɗanda suka yi ta kiran da ya ɗauki irin wannan mataki, yayin da gwamnoni da magadan gari suke ta ayyana dokar ta ɓacin a yankunansu, inda aka soke duk wasu taruka tare da rufe makarantu. Dan takarar shugaban ƙasa Joe Biden kenan yake cewa irin illar da Trump ya yi ga kimanmu da dangantakarmu da ƙawayenmu ta shafi dabarar da muke da ita ta tunkarar wannan annoba da ta'addabi duniya. To sai dai matakin ayyana dokar ta ɓacin zai samar da biliyoyin daloli waɗanda za a amfani da su a matsayin tallafi ga jihohin ƙasar. To tuni dai kasuwannin hannayen jari suka fara farfadowa a nan Amurka bayan da shugaba Trump ɗin ya ayyana dokar ta ɓacin sanadiyar cutar ta COVID-19. Sai da duk da haka wasu alƙaluma na nan kamar yadda suka fuskanci tawaya a wannan mako. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 2,000 a jiya Juma'a, wato ɗaya daga cikin ranaku mafiya kyawu da kasuwar ta gani. Kasuwar S&P ita kuma ta tashi da kashi 9.3, yayin da take rakiran fasahohin zamani ta Nasdaq ta tashi da kashi 9.4. A can nahiyar Turai ma an rufe kasuwar hannayen jari, wato na DAP, amma duk da haka tasirin bai wani abin da wato ya kamata a zo a gani ba. Sai dai a nahiyar Asiya kasuwar hannayen jarin ta faɗi ne warwas saboda rige-rigen da aka yi ta yi na sayar da su kwana guda, bayan da kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ta Wall Street ta yi faɗuwar da ba taɓa gani ba tun bayan shekarar 1987. A can Afirka, ma'aikatar lafiya a Sudan ta ba da rahoton samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar ta coronavirus. Ma'aikatar ta ce wani mutum mai shekara 52 ne ya gamu da ajalinsa bayan da ya dawo daga wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular Larabawa a ranar Alhamis. Tuni dai hukumomi a Sudan ɗin suka nemi jama'ar ƙasar da su fara ɗaukar matakan kariya domin daƙile yaɗuwar cutar ta hanyar wanke hannayensu akai-akai da sabulu, sannan an umarce su da su sanar da hukumomi da zaran sun ga wani da ake fargabar ya kamu da cutar. A halin da ake ciki, hukumomi a ƙasar ta Sudan sun haramta zirga-zirgar motocin sufuri na bas-bas da ke kaiwa da komowa tsakanin Sudan da Masar, sannan sun haramta sokar jiragen da suka fito daga ƙasashen da aka samu ɓullar cutar. Wasu har-haren sama na ramuwar gayya da Amurka ta kai sun faɗa kan wasu rumbunan adana makamai mallakar ƙungiyar Kata'ib Hezbollah mai samun goyon bayan Iran. Wannan na faruwa ne yayin da kwamandan dakarun Amurka a ƙasashen Gabas Tsakiya yi gargadin cewa har yanzu Brazil da Iran da mukarrabanta ke yi nan yana karuwa. Wasu hotuna da aka ba manema labarai sun nuna yadda har-haren guda biyar suka fada kan rumbunan makaman a wani yanki da ke da tazarar kilomita 150 da Kamtaji, wato wani sansani da aka kai har rokoki a ranar Laraba da ta gabata, wanda ya kashe wasu Amurkawa biyu da wani likita dan kasar Burtaniya, harin da har ila yau ya jikkata mutum 14. To a farkon labarin kun cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yankin nahiyar Turai ya wuce China a matsayin wanda cutar coronavirus ta fi addaba a duniya. A jiya Juma'a shugaban hukumar wato Tedros Ghebreyesus ya bayyana hakan.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wata daddiyar al'ada da kuma ta zama abin mamaki a wannan karnin na 21 da muke ciki. Tukaciya dai wata daddiyar al'ada ce da aka saba gani, wacce musamman aka fiwa ƴaƴa maza tun suna ƙanana a duk faɗin duniya. Amma kuma al'adar kaciyar mata, wacce ita ma aka dadi ana yi, an fi samu aikuwarta a wasu sassa na duniya. Sai dai duk da cewar al'adar yi wa mata kaciya ta dan gushe, rahotanni na nuna cewar wannan al'ada bata mutu baki ɗaya ba, musamman ma a yankunan karkara a Nigeria, Niger, Chadi, Kamaru, kai da ma wasu ƙasashen duniya. Shirin Ina za mu je ya fara yada zango ne a Yamai, babban birnin jamhuriyar Niger, inda wakilinmu Sule Mammuni Barma ya zanta da wata mata da iyayenta suka yi mata kaciya tana shekara 15.
An taɓa yi mini kaciya lokacin wannan ina ƙarami.
Shekarunki nawa?
Shekara na 15 da aka yi mini.
Kenan ba sai yara ƙanana ake yi wa ba, har manya ma na yi musu?
Ba yara ƙarami ba, ba su hala nonon ta ta fito, no ana kama ta da gudu a zuwa yi mata. Da aka yi mata kaciya sai a kama hannun yara, ana ruga da gudu ana jewaye daci zini tana zuba, sai a zo a zanna yara duka. Yara wata rana ana samu 10, wata rana 6, wata rana 7.
Lokaci guda yara 10 ake maka ciya?
Lokaci wannan sai a zo, amma gida guda ne ana zo a kama yara duka yi mata kaciya. Sai wanda aka kara mata kaciya ana kama guda guda, suna ruga da gudu suna jewaye kama daci hakan, sai a zo a zanna su duka, sai su kare a zo a tsunguda ta bar mana kafa. Da an ƙara wannan sai a kama kaza a zo a yanka a ba kowa ta ci, sai sati guda kanga ana yi hakanga, ana sa ruwa guhi ana wanke jiki da baga ruwa su ne ana dafa, sai a zo a sa yarinya a cikin roba babba. Magani ne saboda zini ta daya hakanga ne ana yi.
Ko wani dalilin da yasa ake yi wa mata kaciya?
To ni dai hakanga ne mukatar da kakanninmu tana yi.
Wannan amfani da take wa ƴa mace idan aka yi mata kaciya?
To amfani dai lokaci wannan kakanu ba a yi mutum kaciya ba, ba a yi mata arme ba, halo da ta huto ba zan wasa, sai a kore sai an kace huce ka tahi, baka yi wasa a cikin mutane tunda ba a yi maka ba kaciya ba. Ai mutum ta tahi gida ta rike tana kuka, an kace mini an kace a wazan wasa ne an hana mini, an kace kal in yi wasa saboda ba a yi mini kaciya ba. To sai mutum wayensu su ji zahi lokaci wannan su dauke su ta kai su ta yi mata kaciya, halo da an kace a yi mata arme, sai namiji da kanta ne tana tambaye uwayen ta sa hal an yi wannan kaciya ko ba yi mata kaciya, san kace ka ba yi mata ba, sai namiji wannan ta fasa kace ba sa arme saboda ba yi mata kaciya.
Kamar lokacin da ake yin ita wannan al'ada ta kaciyar ƴa mace, budurwa ba za ta samu aure ba sai idan an taba yi mata kaciyar nan?
Ai ba ta taba ga yi arme ba, sai dai an yi mata, su ne an kace ko mutum ta yi shekara 15 ko shekara 17 sai a yi mata kaciya, da ba yi mata kaciya ba babu daddarsa a wazan maza, kowa bayya yi mata da kanta da ta samu da ta yi wazan inda ana yi kaciya, an kace ta zanna yi mata kaciya saboda mutane a nan dan ba yanzu ba nan da mutun ta huta sai a riƙe ana sa mata dariya ko a zan wasa ne sai a kore ba a kula da ita saboda ba yi mata kasiya to ana yi amfani ba sa yi amfani saboda lokaci da an kai mutun likita an kace ta lalace wajen haihuwa allo an ana fadi an kace utsari baya daya mutun duka ana an kace a wajen kasiya ne mutun tana samu matsala yanzu kowa ta sani matsala ne a cikin yammacin
ke lokacin da aka yi miki ya kika ji
wallahi na ji matsala kada amma yanzu dai babu komi
kamar daga baya miki samu wata damuwa ba kamar bai ja miki wata matsala ta lafiya haka misali
wallahi ban samu komi ba yanzu lahiya lau ban samu ban taba ga samu bazan kasiya matsala ba
har yanzu ana ci gaba da yi kenan a nan Karagoro
yanzu an fasa fasa yi amma a wajen kauye wannan ana yi
Maryama wani jan hankali ne zake yi wa al'umma akan wannan magana ta yi wa mata kaciya
to ni al'umma wanda ina roƙo mata kowa kada yi yanta kasiya abu da kasiya ba abun mace bane ba abun maza bane amma yanzu kowa ta ƙara yanta mace da kasiya wanda abu da kasiya akwai abubuwa kala-kala akwai matsala bazan haifuwa bazan tsari yarinya karami an yi mata kasiya an yi mata arni mijinta ya yi mata ƙari sai ta zo ta lalace duka abun matsala ne
ya kuma tattauna da wani dattijo Abdullahi magaji kamar haka
da mun ka ta ashe mun iske rohimu duka waɗanda an kai kaciya na suka arme wanda ba yi kaciya ba in an kace maka ka tai ka yi ta arme ka ce tambaya za ka yi an yi mata kaciya ko ba yi mata ba a ce ba yi mata ba ka ce ba ka so sai ta tai da ta ji ka ce ba ta son ba ka son ta sai ta tai ta biya kuɗin ta yi mata hukin nan kana armenta tunda saboda ba yi mata kaciya baki na muka yi gare su sai a ce maka mai kai arme mata wanda ba yi kaciya ba
a can da din kamar me yasa su mazan suka fi son a ce sai mai kaciya za su aura
o ka sani da kakannin mu suka ce muna ku tai ku yi arme wanda an kai kaci ka ku yi wanda ba yi ma tunda ka sani ice gui ba su gama wuri guda saboda shi na aka ce sai wanda an kai kaci ana aka arme saboda shi na muku muka ce haka nan me yanzu da kanmu ya waye an baro yi kasuwa me kawai nan su har yanzu suna sata suna yi me da hwari ana yi sai da an ka kama mutane da yawa an ka kai kolo an ka rufe saboda kasiyan nan saboda shi na an ka baro
kai ya matanka da ka zauna da su
mata na wanda aka ce mata Fatima wogga Hadija wogga Salamatuna na yi zama da su
kuma dukan suna da kaciya
dukan su suna da kaciya me yara na duka ba a yi musu kaciya
kuma ba su taba samun matsala da su wadanda aka yi wa kaciyar nan
ba su samun matsala ba
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon a cikin shirin ina za mu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi wakilin Musulmi Mune Barma da wadda ta hada mana sauti Julie Laras Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu masalam.
A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon ƴamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata akan dalilan da ya sanya ma'aikatan jinya suke kyarar masu naƙuda. Wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da Malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. Kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin a yanayin aiki a Indiya da Najeriya. A yi sauraro lafiya.
To gaskiya a Indiya, bambancin Indiya da Najeriya shi ne mutanen Indiya sun fi yawa amma akan na Najeriya. Sai dai asibitocin Indiya suna da ma'aikata sosai. Misali a shift ɗaya. Zaki samu ma'aikata nurses zaki samu misalin guda 10 zuwa guda 15 waɗanda suke kula saboda a India duk shekara ana graduating masu master a nursing sama da 30,000 to ku kinga suna da ma'aikata sosai aikin har ya kasance yawancin su ma waɗansu ma ba su da aikin yi to gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu.
To Malama Khadija, ko zaki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka?
Gaskiya ya sha bamban. Misali a Najeriya, kamar yadda kuka yi bayani a baya, kayan aiki da wajen karfan haihuwan ma duka wani abu ne, tunda har yanzu ya still developing da sauranmu. Nan daga ranar da kai registry ma, yadda za su tarereye ka, yadda za su karbe ka, za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so. Haka kuma ka zo haihuwan rarraki, duk wani abu da za su maka na ya even things ɗinka, duk za su nuna cewa suna tare da kai, ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata. Wannan kuma saboda suna tsoron dokansu, in wani abu ya faru da kai su ma za su shiga matsala. Siriya mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Ka yi aikin ne baka yi ba, ka zo baka zo ba, wata yayi za a baka kuɗinka. Wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗinka. Kuma idan ba ka yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka. To yanayin saka ido ne ya sa mutane mu suna bari daga Najeriya, suna aiki a Najeriya su bari su zo nan, kuma dole su bi dokan nan ɗin. Saboda ne, saboda saka ido. Amma a Najeriya saboda
kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki, banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki.
Shine su tabbatar cewa duk wani ma'aikaci da suka ɗauka yayi abun da aka dauke shi ne. A tabbatar a saka ido a duba cewa yayi abun da ya kamata ayi, wannan ma zai kawo sauki. Tunda same mutanen Africa din suna zuwa kasashen waje, suna nan birtik, yawancin ma'aikatan ma in ka duba zaka ga irin wannan na Africa ne ma suka fi yawa. Amma kuma suna bin dokoki ne, yasa saboda ne ana sa ido. In ba su bi ba za a kore su, za ma a iya kwace license din su kwata-kwata, ba za su iya aiki a ko'ina ba.
Malama Saratu,
kamar yadda ta ce din gaskiya, rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido a kan ma'aikatan, cewa tun da misali mu a Najeriya, idan za a ɗauke ka aiki, babu wani abu da ake baka na kaman a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka. Misali, babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza, saboda haka in mun ɗauke ki aiki ke a matsayinki na nasga, abubuwan da muke expecting daga wajenki za ki aikata.
Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba?
Har yanzu da sauran rana a kaba. Sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce, kuma babu sa ido, bayan ba mu da ƙa'idar a rubuce. Saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin, a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata ba ne, oho,
ba wanda ya sani,
saboda ba a bibiya ana gani. To inda a ce ana bibiyan kuma, inda a ce gashi za a ce misali, kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za ka yi clocking in, akwai za a ɗauki yatsanka ko a ga cewa ka yi aiki, sannan kana da abubuwa da za ka rarrike a matsayinki na nurses da za ki amfani da su, da za a ga cewa kin yi aiki kaza, kin yi aiki kaza, maybe za a yi assigning miki patient kaza, a ce ke ce za ki kula da wannan patient a wannan shift ɗin. Duk akwai tsari irin wannan. To amma mu babu wannan tsarin gaskiya. Kawai in an ɗauke ki kawai ana expecting komai za ki. Misali kin ga a Najeriya, za a ɗauke ki aiki a matsayinki na nurse, a wani lokacin ke za ki aikinki na nurse, za ki aikin likita, za ki aikin cleaner, za ki aikin ɗalla, za ki aikin psychologist, za ki...
Wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya in yawa wasu lokacin.
Ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba, kowa a asibiti suna da wannan burden ɗin. Misali wani lokacin za ki ga an aiko likita, zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza, sai ya ɗige kuma da wani aikin da wanda baya cikin tsarin aikinsa. Saboda me? Saboda babu wanda zai yi wannan aiki.
To kullum ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata?
Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shi ne a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa. Misali a ce ga ƙa'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayinki na ma'aikaci jiya ko a matsayinki na ungozo, ga tsarin aikin da zaki, ga abin da ake tsammanin zaki achieving a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift ɗin. Sannan kuma ya kasance akwai sa ido, akwai kuma bibiya. Kin ga yanzu a nan Turai kowace rana sai an yi management meeting. a kowane award na jiya za a ga cewa yaya aikin yake ya progress yake ya meye ma problem ya za a magance wa'annan matsalolin sannan abu na gaba kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu a halin yanzu kuma ana graduating nurses sosai da likitoci sosai amma yanayin gwamnatinmu ya sa ba ma a daukar su aiki suna nan a jibi a gida bayan kuma asibiti ana nan ana kukan babu ma'aikata a tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi kokari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu so mu hawa feti
Dr. Khadija
abin da zan kara a dan shine gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amari a gyara asibitocin mu a saka kayan aiki sannan kuma yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit bane
ba abin cancanta
muna dubawa ka sani abin da yake kashi mana abun nan sosai don me zaka ga ga wanda ya cancanci yayi wannan aiki sosai amma ba a baki ba saboda bai san wani a wajen ba za ka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an dauke shi an baki abun da yake kake mu sannan kuma na biyu akwai wani abu da nake gani a Nigeria kaman kuskure ne sosai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati zaka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private zaka ga cewa hospital management din doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya zaka ga cewa likitoci ne suke wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkan likita ne bai karanta gudanar da harkan asibiti ba wannan akwai special wanda sun karanta hospital management da su ya mata ana ba ma amma kuma yadda aka sa abun din a Nigeria aka maida shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kaman yanzu misali a ce Minister of Health a Nigeria babu wani qualification da kai isa a harkan health ka kai wannan position na Minister of Health in dai ba kai likita bane wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunani na a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu ne zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a ba ma wannan harkan su za su san yadda za su gudanar su za su sai da ma'aikatan da za su dauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarda
Malama Saratu
Na'am
akwai abin da zaki dora akan abin da tace
abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah su sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kinga misali nakan sanar da dalibai na tunda na fara aiki a jami'a kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da daukaka da sauransu zai kuma sa ka samu rahmar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikin ka ka ci amanar kasar ka ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ran mu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yanda ya kamata maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi mara lafiya yana da kima kuma dole ne a tarare shi dole a ji tausayin sa kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damun sa musamman mata masu naƙuda cewa gashi ana kaunata ana so na ana tarayyata ciwon ma za ku ga cewa da duk da ciwon ma tutattakan za ka ta dan samu relief dai saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata
Dr. Khadija
kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halinmu mu gudu tare mu tsira tare former US Secretary of State Madeleine Albright most of her speeches tana repeating wannan magana yana ne gin tana fadan shi irin there is no special place there is special place in hell for women who don't help other women cewa akwai wani waje na musamman a jahannama na duk macen da bata taimaki mace ba maganar ta gaskiya ne haka don duk macen da bata ji tausayin mace yar uwarta ba to ina ga ba wanda za ta ji tausayi ko da namiji ne da tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata kuma darajar ka a society ma daukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace
Masu sauraro da hakan muka kawo karshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon kyamace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Mu'azz nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Daga cikin dimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Alaikum, mai magana Alhaji Musa Amir Garcia ke birnin Najeriya. Ina ganin akwai wasu da ba su da ra'ayin addini, ko addini ba kamar su yake ba, ba su yi karatu ba, ku san me ya karatu ba. Sai kun zauna ba abin da suke yi sai zage shugabanni, da kuma ne ya ce Allah ya tsine mai shugaba, to kimiyyar za ta koma kanka, kuma kai ka wahala, kuma kake samun wadatar zuciya. Shi kuma gaba ya yi, domin babu inda addinin da ya ce ka tsine mai shugaba, don ka rasa jin daɗi ko rasa abin da ake ce.
Assalamu alaikum wani da ban gaskiya, sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Dan ɓangaren Allah ku ba ni dama domin in jinjinawa shugaban ma'aikata na tsohon hukumar Macina wato PPM akan namiji kokarin da yake yi wajen ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsarancin ruwan sha da muke fama da shi a yankin Macina da kewayenta baki daya. Hakika wannan mutum DPM na gaban hukumar mu na Macina, DPM yana ƙoƙarin matuƙa tsaya wajen kawo cigaba.
Assalamu alaikum jama'ar muryar Amurka, suna Gambo Barau Fatosku daga tsohon kasuwa a garin Fatosku. Alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi, a yau na so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga 'yan uwan al'ummar musulmai na duniya da Najeriya ne da garinmu na Fataskun baki daya, da cewa don Allah don Annabi an umarna mu kula mu kiyaye kanmu daga hallaka. Irin abin da mutane suke yi akan neman kuɗi yanzu, abin ya wuce inshirin, abin ya wuce tunanin duk mai tunani. Neman kuɗi ake ko ta yaya, ya ke haram ya ke halal ko ta yaya.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga Najeriya. A gaskiya kwata-kwata ba ma jin daɗin irin musgunawa da wulaƙanci da ake yi wa tsohon sarkin Kano mai murabus Muhammadu Sanusi na biyu. Ya kamata sun da an tsige shi, bar shi ya ji da abin da yake damun sa ya wata ya kawai a samu su takunkumi a ce inda zai zauna ma sai an kai shi, wannan kaskantarwa ne a gare shi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ga muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Sahihan labarai da kaɗe-kaɗe.